Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 8 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Akalla mutane 12 sun rasa rayukansu yayin da wasu 2 suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin Nashik na jihar Maharashtra dake yammacin India. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya ta tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru da aka dora wa alhakin bincike kan yanayin haƙƙin bil'adama a ƙasar Habasha da yake daidaita da ƙarin shekara ɗaya. Ana ci gaba da zaman makoki a ƙasar Thailand bayan da wani jami'in 'yan sanda da aka kora ya kai hari a wata cibiyar renon yara a lokacin da suke hutawa da kuma kashe gwamnan mutane.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu ne za a ji cewa kowace ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, musulmi da dama a jamhuriyar Nijar da kuma fadin duniya kan gudanar da bikin zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kuma duk duniya ta musulmi a jiya dai shine dare na 12 na haihuwar halitta Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, inda ake maulidi dai insha Allah a daren 12. To jiya an yi maulidi kuma an yi lafiya kuma an kare lafiya.
Haka kuma za ku ji cewa an bude gagarumin taron sasanta rikicin siyasar kasar Chadi da gwamnatin sojin kasar ta shirya.
Taron zai bude kofar yanci da kuma zaben demokradiya bayan kwashe watanni 18 na mulkin sojoji, kamar yadda kasar Faransa da kungiyar kasashen Afirka EU ta bukaci na mutunta tsarin demokradiya domin mayar da mulki ga farar hula.
Sannan muna tafa da rahoto kan muhawarar bainar jama'a da aka gudanar a jamhuriyar Nijar. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Babu Yakub muke rike gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin rayuwar masu saurare, bayan sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Akalla mutane 12 sun rasa rayukansu yayin da wasu 2 suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin Nashik na jihar Maharashtra dake yammacin India a yau Asabar, kamar yadda wani jami'in 'yan sanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ana kula da mutane fiye da 30 da suka sami raunuka a wani karamin asibiti, yayin da kuma aka shiga bincike kan musabbabin hatsarin. A cewar wani jami'in ofishin 'yan sanda na Nashik, kimanin kilomita 190 daga Mumbai, babban birnin kasuwanci na India, kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ruwaito cewa motar ta kama da wuta ne bayan ta daki wata tankar man diesel. Wasu hotunan bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta sun nuna yadda motar take nutse a cikin manyan harsasan wuta. Prime Minister Narendra Modi ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa hatsarin motar safa a Nashik ya taɓa mu matuƙa. Ina jajantawa waɗanda suka rasa 'yan uwansu a hatsarin. Ya ƙara da cewa za a baiwa iyalan kowane mutum da ya rasa ransa dala Amurka 2,400, waɗanda suka sami raunuka kuma dala 600 kowannensu. Modi ya yi addu'ar samun waraka cikin sauri ga waɗanda suka jikkata. Yana mai cewa hukumomin yankin suna samar da dukkan taimako da waɗanda lamarin ya shafa suke bukata. A ƙasar Ireland kuma mutane 7 suka mutu a wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke gundumar Donegal da ke arewa maso yammacin ƙasar, a cewar 'yan sanda a yau Asabar. Rundunar 'yan sandan Garda Siochana ta ce an kwantar da mutane 8 a asibiti, a yayin da ake ci gaba da neman sauran mutanen da lamarin ya rutsa da su a wajen da fashewar ta auku a Green Crenshaw. Rundunar ta ce a yanzu tana iya tabbatar da mutuwar mutane 7 sakamakon lamarin. An tabbatar da 3 a jiya Juma'a, yayin da aka tabbatar da wasu 4 zuwa safiyar yau Asabar. Hukumar agajin gaggawa ta Ireland ta ci gaba da gudanar da ayyukan ceto har zuwa daukacin dare, bayan da fashewar ta tarwatsa farfajiyar da ke gaban wani gidan man fetur da wani ginin rukunin gidaje da ke kusa. Wani hoton da aka dauka ta sama bayan fashewar ya nuna yadda gidan man ya wargaje. Haka kuma wasu gidajen sama 2 masu hawa bibbiyu na zaman jama'a sun rushe, yayin da fuskar wani gini irin su da ke kusa ya kware. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya ta kada ƙuri'a da rata ƙalilan a jiya Juma'a ta amincewa da tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru. da aka dora wa alhakin binciken yanayin haƙin bil'adama a ƙasar Habasha da yaƙi ya daidaita da ƙarin shekara ɗaya. An amince da ƙudurin da ƙungiyar tarayyar Turai ta gabatar ne bayan ya sami rinjayen ƙuri'u 21. Ƙasashe 19 suka kada ƙuri'ar ƙin amincewa da shi ciki har da dukkan ƙasashen nahiyar Afirka da ke cikin kwamitin na kare haƙƙin bil'adama idan ka daidaita ƙasar Malawi da bata halarci taron ba da kuma wasu ƙasashe shida. Ana sa ran ƙwararrun za su ba da rahoton baki akan yanayin da ake ciki a Habasha wadda ke fama da tashe-tashen hankali tun watan Nuwamban shekara ta 2020 zuwa ga hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a taronta na gaba a farkon shekara mai zuwa ta 2023. Jakadan Habasha a Geneva ya faɗa a shafin Twitter kafin jefa ƙuri'ar cewa Habasha tana ƙalubalantarsa, tana kuma neman majalisar da ta kada ƙuri'ar ƙin amincewa da wannan lamari na siyasa. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce tsawaitawar wani ƙarfafan saƙo ne zuwa ga ɓangarori da ke yaƙi da juna cewa waɗanda suka aikata laifi za su fuskanci fushin shari'a.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar kowace ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, musulmi da dama a jamhuriyar Nijar da kuma faɗin duniya kan gudanar da bikin zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da dama daga cikinsu gudanar da wannan bikin a daren jiya albarkacin zagayowar wannan ranar. Kuma kiristoci a ƙasar sun taya musulmi murnar wannan bikin. Daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin mu Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Irin yadda musulmin jamhuriyar Nijar suka cika masallacin ne a cikin daren jiya domin bikin tunawa da ranar maulidin zagawar ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da ke kasancewa 12 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1444 na hijira na wannan shekara. Tun daga mataki na ƙasar zuwa jahohi da gundumomi da ƙananan hukumomi magabatan ƙasar na dauko daga babban wakilin shugaban ƙasa da shugaban majalisar dokoki na ƙasa da membobin gwamnati da ƴan da jakadodin kasashen musulmi da ke jamhuriyar Nijar, sarakunan gargajiya da gwamnonin jahohi sun halarci bikin ranar daren na maulidi na jiya. Shin menene asalin maulidin ga musulmi? Ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin malaman addinin Islamin ƙasar cewa da Malam Abdulmuli.
Kuma duk duniya ta musulmi a jiya dai shine dare na 12 na haihuwar halitta Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Inda ake maulidi dai insha Allah a daren 12 to an yi maulidi, kuma an yi lafiya, kuma an kare lafiya. Kamin kowa ya maulidi, shi Allah subhanahu wataala shine ya fara maulidi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maulidi da kansa, kamar yadda wasu suke ganin cewa in maulidi haka nan ne gaskiya ne, ai sahabbai su kamata su yi maulidi. To yan ana magana Annabi, ba a magana ma sahabi.
Su ma kristocin kasar kamar Pasto Usman sun taya musulmin murnar bikin wannan ranar kamar yanda su ma sukan yi hakan a gare su a kowace zaga war ranar bikin tunawa da haihuwar Annabi Isa a kowace shekara.
Sai dai mu ce kawai godiya ga Ubangiji da shike sun gudanar da ayyukan salami lafiya, kuma mun tabbatar da cewa sun kai sun ka kasar Nijar domin zaman lafiya da shugabanni kuma su zauna cikin koshin salami lafiya yadda kuma kasa za ta kasance cikin lafiya. Ina tabbatar da cewa abubuwan da sun kai abu mai kyau ne domin Allah ji dadin waɗannan ibadun da sun kai, mu ma muna tanyen su murna sosai.
Sai dai ta la'akari da yanda ake fama da sabanin akidodi a tsakanin musulmin, waɗansu daga cikinsu na cewa maulidin ba shi da asali a addinin Islama, inji limamin masallacin Ahlus Sunna na garin birnin Kwanni, Liman Rabi'u.
To maulidi dai ba ya da wani matsayi a cikin addinin musulunci, domin ba wata aya ta Alkur'ani mai girma, ba wani hadisi na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da yin maulidi na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana nufin bikin maulidi a ba shi addinin musulunci, domin bid'a ce. Malamai sun yi khilafa, sun tabbatar da bid'a, maulidi bid'a ne. Dukkan malamai sun yi ittifaki maulidi bid'a ne. To yanzu inda anka khilafa, shin wannan bid'a ta maulidi mai kyau ce ko mara kyau ce? Kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata bid'a mai kyau, kullu bid'atin dalala. Da haka dukkan bid'a ba ta ce.
Hukumomin jamhuriyar Nijar dai sun bayo ma'aikatan kasar na gwamnati da masu zaman kanun su hutu a yau, washe garin daren maulidin na jiya da daddare. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Hajjai da Haruna Mamman Bako. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga murtala da cigaban labaran duniya.
Wata wuta ta tashi sakamakon tarwatsa tsayuwar wata mota mai dauke da bomb akan babbar gada da ta hada Crimea da Russia da ta mamaye yankin a shekara ta 2014. Moscow ta fada ba tare da gaugawar zargin Ukraine ba. Gadar ta mota da jirgin kasa da aka gina ta bisa umarnin shugaban Russia Vladimir Putin aka kuma kaddamar da ita a shekara ta 2018. Ita ce babbar mahadar zirga-zirgar sojin Russia da ke yaki a Ukraine musamman a kudu da kuma tsallakar da sojoji. Kasancewar ta ratsa ta jirin Kerch ita ce kadai hanyar tsallakawa tsakanin yankin da aka mamaye na Crimea da Russia. Kamfanonin dillancin labaran Russia sun ruwaito kwamitin yaki da ta'addanci na kasar yana cewa yau da misalin karfe 6:07 na safe, wato karfe 3:07 agogon GMT, wata motar bomb ta tarwatse a bangaren motoci na gadar Crimea, inda ta watsa wuta ga tankokin mai 8 dake kan layin jirgin kasa zuwa Crimea. Mai magana da yawun fadar Kremlin ya ce Putin ya bada umarnin kafa wata hukuma domin binciken musababin fashewar, kamar yadda kamfanonin dillancin labaran Russia suka ruwaito. ‘Yan uwa sun fadi suna kuka a gaban kananan akwatunan gawa na wasu yara a jiya Juma’a, bayan da wani jami’in ‘yan sanda da aka kura ya kutsa a cikin wata cibiyar renon yara a lokacin da suke hutawa ya kuma kashe gomman mutane a Thailand. Kisan na jama’a wanda shine mafi muni a Thailand ya shafi kusan kowa a wani karamin ƙauye da ke makale a gonakin noman shinkafa a ɗaya daga cikin yankuna mafi fama da talauci. Zaman makotin ya kuma game kasar baki ɗaya, inda aka sassauta tutoci zuwa rabin karfe. Kana kuma yara 'yan makaranta sun gudanar da addu'o'i zuwa ga waɗanda suka mutu. Akalla mutane 24 daga cikin 36 da aka kashe a harin na bindiga da wuka na ranar Alhamis yara ne, mafi akasari waɗanda ba su kai shekarun shiga makaranta ba. Sexan Siraj, mai shekaru 28 da matarsa mai juna biyu za ta haihu a wannan watan, take aiki a cibiyar ta renon yara ta Ofaisa 1, ya ce na yi kuka har hawaye na sun kafe daga idona suna kwarara ne a zuciyata. Ya ci gaba da cewa matata da ɗana sun tafi gidan gaskiya, ni kuma ina raye kuma dole ne in ci gaba da rayuwa. Idan ban ci gaba ba, matata da ɗana ba za su ji daɗi na ba, kuma ba za su sake dawowa a rayuwa ta gaba ba.
Da Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. An buɗe gagarumin taron sasanta rikicin ƙasar Chadi da gwamnatin sojin ƙasar ta shirya, wanda ke dauke da mahalarta sama da 1,400 daga bangarorin siyasar kasar da dama da kuma 'yan tawayen da suka ajiye makamansu da kungiyoyin fararen hula da kuma shugabannin kungiyoyin kwadago. Taron da ya samu halartar wata tawaga ta jihar Agadez da ke makwabtaka da kasar domin kawo tasu gudunmuwar wajen fitar da kasar daga rikicin siyasa. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya hada mana.
A yayin buɗe taron, shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby, wanda ya bayyana taron a matsayin shirinsa na kawo ƙarshen matsalolin siyasa da suka addabi ƙasar, ya bayyana taron a matsayin na yanke hukunci akan makomar ƙasar domin shata makoma. Shugaban ƙasar ya ce, taron zai buɗe ƙofar 'yanci da kuma zaben demokuraɗiyya bayan kwashe watanni 18 na mulkin sojoji, kamar yadda ƙasar Faransa da ƙungiyar ƙasashen Afirka EU ta buƙaci na mutunta tsarin demokuraɗiyya domin mayar da mulki ga farar hula. Yau abin alfahari ne gare ni na shirya zaɓuɓɓuka masu inganci da za su samu amincewar kowane ɓangarori na siyasa. To sai dai a yayin taron, wani kwamiti ya bayar da shawara na ganin jagororin gwamnatin sojin ƙasar sun tsaya takara a zaben ƙasar da ke tafi. Asil Muhammad yana daga cikin kwamitin. Mun buƙaci ga sojoji su ci gaba da tafiyar da mulki har nan zuwa wasu watanni kafin a shirya zaɓe, kuma babu wata ayar doka da ta hana sojan da ke mulki tsayawa takara a Chadi dan haka ne ma muka shigar da bukata shugaban kasar ya tsaya takara da kuma ƙara wa'adin mulki na shekaru 6 har so 2 ba tare da wani hurumi na sake ayar doka ba domin zarcewa idan har an zabi sabon shugaban kasa ta farkin demokradiya sai dai wasu gungun jam'iyyun da ke adawa da kungiyoyin farafullah batun ya zo musu a karkace duba da wasu alƙawullan da sojan da ke mulki suka yi ciki har da tsayawa takara a manyan zabukan kasar inji Abdul Malik Baduri da ke cikin gungun fararen fulla da ke adawa
da reforma sir
lasini muka san arin na tun a gabanin soma taron bisa take-taken da muka lura sojojin da ke mulki na yi na makalewa kan iko da mun sojoji sun shirya taron ne yadda zai amince da bukatun su dan haka ba za mu taba amincewa da wannan batun ba kuma za mu bukaci gudanar da bore a wajen taron akalla kungiyoyi 40 ne suka rattaba hannu a yayin taron na Injamina bayan wanda ya gudana a Doha duk da jayewar da wasu suka yi cikin su har da kungiyar FACT wadda take sojojin sun shirya taron yadda zai amince da bukatun su Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
Agadez Hamid Mahmud to har yanzu dai muna Jamhuriyar Niger din inda kungiyar kare haƙƙin jama'a da bunƙasa demokradiya Alternative Citizen Space ta shirya wata muhawara bainar jama'a da ta hada bangarorin siyasar kasar domin tattauna halin da ake ciki a yau a kasar da nufin bullo da shawarwarin da za su taimaka a samu mafitan matsalolin da ake fuskanta a fannoni daban-daban wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aika mana karin bayani
Gouvernance et responsabilité regard croisé.
Shugabanci da irin nauyin da ya rataya a wayan maikanta da talakawa a Niger. Maudu'in da aka bashe kenan akan teburin da ya hada dan majalisar dokokin kasa jigo a jam'iyyar PNDS mai mulki Honorable Kallamu Tari da babban maga takardar madugar jam'iyyun hamayya Model Lumana Maman Sani Malam. A tsakiyar su masanin dokokin tsarin mulki Dr. Abubakar Ahmad Hassan albarkacin wannan muhawara da Alternative Espace Citoyen ta shirya don neman mafitar matsalolin da ke mai da hannun agogo baya a sha'anin cigaban wannan kasa kaka tuda gwani mamba ne a kungiyar ta Alternative Espace Citoyen
din jama'a sun gane da cewa duk wanda aka bashi shugabanci ko jagorancin abu dole ne zai shi cikin adalci cikin tausayin mutane din jama'a al'umma sun gane wannan abun insha Allah abubuwa za su sake san babu irin wannan muhawara wani lokaci shi yake kawo ake sa rudani mutane suke abinda suka dama mu burin mu ba wani abu bane dan demokarciya ta karfafa
auye akalla biyu aka shafe ana sauraron bahasi daga shikashikan wannan muhawara tare da amsa tambayoyin waɗanda suka hallara da nufin daukar darasi matashin dan siyasa daga jam'iyyar MPN kishin kasa Yahaya Salifu Muhammad na cewa ya samu karuwa daga bayanan da ya ji a yayin wannan haduwa
yawanci menene yau matasa muna shiga cikin siyasa ne bisa kan bamu da ilimin siyasa muna sa kahuwar mu ne ba mu san inda muke dinga sa kahuwar mu ba kaga mu zuwa wajen irin wayanga taro yana bude mu na kai siyasar nan da muke nan gai mu san yadda ya kamata mu yi ta tunda siyasa abu ne da ke son ilimi tana son fahimta
haka shi ma Abubakar Mumuni na jam'iyyar Model Lumana ta yan adawa yace a dalilin wannan muhawara ya fahimci abubuwa da dama dangane da da ya kamata ƴan ƙasa su taka wajen tafiyar da lamuran ƙasa.
In haka ci gaba da shi ina gani ya sa ma ƴan ƙasa idan su waye su san ko menene demokrasi su san ko menene ƙasa. Ni dan Lumana ne amma ra'ina na ba da shi cikin gungun iko da ake na gani tunda yanda ba zan ke ikon ƙasan nan an bar shi ya ci gaba duka Niger wance hankali ne zo suke shi ina mika hannu ga zuwa ga opposition kuma yana ga gwada wasi demokrati ne opposition an ba ki hinci kuma kama wanga ka sa kasu kama wanga sa kuku duka ya kare in ba kai ne hindi ya kamata a bika da kaida da shari'ar kasa ba
yanayin da wannan muhawara ta gudana na nuna alamun bangarorin siyasar wannan kasa sun fara samun sassaucin ra'ayi idan aka kwatanta da yadda a shekarun baya dangantaka ta yi tsami a tsakanin ƴan adawa da masu mulki a wani lokacin da ake matukar bukatar haɗin kan ƴan ƙasa domin tunkarin manyan kalubale irin su matsalar tsaro da sauransu Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga shirin mu nan gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba yaku makirin ne daga nan birnin Washington DC mu ci gaba da tattaunawa ne da Malam Awal Musa Kwantagura jami'i a hukumar BIO akan batun yawa-yawa hatsarin a birnin Abuja. A yau za mu tashi daga inda yake cewa
rashin ba sa son su dauki nauyin da Allah ya dora musu shi yasa ya kai mu ga haka shi yasa ake wannan certificate da bayan fage suwa ne ne Allah ya dora mu alhaki yin wannan su ne gwamnonin Najeriya 36 da muke da su da ministan Abuja lokacin da duk aka dago na ba kokarin ya san cewa wani aiki ne ya rayata a wuyana ba dama kai ne kake jagorantar al'ummanka to wannan haƙi na wannan ba da lasisin tuke mota ya rataya a gwamnan kowace jiha ne shine zai fita tsarin irin kan da yake son abi ja al'umman jihansa da mai mashin da mai keke hatta ma mai tukin baro haƙin shi ne ya tabbatar da cewa ai masa lasisi a gargashin kulawarsa amma sakamakon sakaci da su gononin mu suka yi hadda shi kan shi minista na Abuja saboda sun yi wannan ko in kula ko oho da wannan al'amarin shi yasa ita kuma wannan hukumar kula da kiyaye hadaruka a Najeriya ta dauki wannan amalin cewa aikin ta ne wanda shi ba aikin ta bane ba aikin ta bane mutumin da duk ya dauki aikin da ba nashi ba yake son yayi to karshen ta ana samun matsala ake samu kamar yanzu haka ana cikin matsala a Najeriya ta harkar tukin mota shugowar hukumar kiyaye hadaruka a Najeriya ya tabarbare tarbiya ta tukin mota a Najeriya kici ni ne na faɗa miki wannan makarantan kun tukin mota da ake magana mutane nawa ne mutanen waje da suke da wannan makarantan kun tukin mota ai duk jama'an su ne su ne suke da wannan makarantan kun tukin mota kuma ta yaya za a ce miki kwana 26 ne mutum shine zai yi a ce wai har ya iya mota da zai iya tukawa daga nan ya kai daga Abuja ya kai mota Maiduguri daga Abuja kai mota Katako daga Abuja kai mota Lagos daga Abuja kai mota Sokoto Katsina Zamfara yobe tsakaninki da Allah kwana 26 shi zai sa mai tukin mota ya iya wannan lokacin da suka dauki lasisi suka fa mutum fa zai iya tukin mota daga nan har kasashen duniya wani certificate din a cikin wani makarantan a cikin laptop yake wani makarantan a cikin mota yake kin manta da cewa wai suna da office din ba office din ƙarya ne ba na gaskiya ne office din yawancin makarantun a waya suke yi wanda yake a waya za a yi maka komai tsakaninki da Allah an dauko hanyar gyara ba dauko hanyar gyara ba su wane ne suke saka ci su ne gwamnoni 36 da muke da su a fadin Najeriya saboda sun sakar da sun bar aikin cewa ba ko in kula ko oho to mu ne za mu yi fada da su mu muna ma jiha aiki su kuma suna ma gwamnatin tarayya aiki to gwamnonin sun taru sun bar musu aikin sun yi ko oho da shi kin ga kullun in suka tashi suka yi bacci suka farka abinda suka ga dama shi za su kikiro da shi kuma dole su sa mutane su bi ko mai kyau ne dama su tsarin aikin su ko mai kyau ne ko ba mara kyau bane dole za a bi kuma gashi nan ana bi yau shugowar Najeriya shugowar Federal Reserve hukumar kiyaye hadaruka a Najeriya ya bata tarbiyyar tukin mota a Najeriya kice ni ne na fada shugowar Rosafti game da cewa su dinga buga lasisi a Najeriya ya bata tarbiyyar direbobi akan hanya yau kana da yanci kai duk abin da kaga dama to shi yasa kika ga cewa hadaruka suna yawaita kuma gaskiya ne ba a Abuja kadai ne suke yawaita ba a fadin Najeriya ne duk wani abin da zaki zo a yi miki wani kame-kame cewa wai an abun nan hadari ya rage ƙarya ne bai rage ba ki bari yanzu nan ba cikin da mana ake ba da an faruwa ki duba ki ganin ne zaki san cewa dai ana tuki ne ga hanyar da muke da tagwayen hanya muna da tagwayen hanya muna da haya bai layi da har yanzu mutane ba san cewa me ne ake nufi da tagwayen hanya ba nawa ne gudun ka ina ne ya kamata in ka je ka rage burki ina ne in ya ga in ka je ya kamata ka tsaya ka duba hagu da damuka min ka tsallaka a ina ne zaka jira ya makaranta su wuce a ina zaka jira makahi su wuce kin ga yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya iya kamar albashi lasisi maganan ba da lasisi ba maganan zuwa aje ai national id card bane ko kuma voter card ba magana ce ta taimakon al'umma da in an tsaya an yi tsakani da Allah zai taimaki rayuwar al'umma ai sai ka ba mutum lasisi ne zai je ya hawo mota in baka bashi ba ai yana gudu kuma kada ta kama shi ko to amma kai ka nuna mai cewa da kai wannan ba ma sai ka je ba ma kawai ranan daukan hoto ka zo ka dauke ka hoto kai baka tabbatar da ya mota ba kuma kai gashi ka je ka dauke hoto kuma ka bashi wannan lasisi din ta yaya ba zai je ya hadari ba ta yaya ba zai buge mutum ba ta yaya ba za a yi hadari ba zai yawaita ba idan ana so a yi gyara tukunna a dawo kowa ya cire hannun shi wace hukuma ne ta dace da ta yi wannan aiki su gononin kenan ba sai sun fito daga hayyacin su ba domin me in ba sun fito daga hayyacin su bane akwai matsala sai in sun fito tukunna sun nuna wa mutane cewa
madalla anan ne kuma zamu dakatar da shirin hasai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu amalin shi ba kun namu Malam Awal Musa Kwatagura na hukumar VIO da ma wakilin mu Halima Abdurrahman da daukacin ma'aikatan sashen wasa na murya Amurka musamman Solomon Abu da yake ta mun sautin shirin baba ya ku muke rinye ki muku sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaida baba Yakubu ga kadan daga cikin rayin da masu sauraro kan turo mana ta email sakon mu na farko ya fito ne daga Malam Husaini Dangwace Karasuwa daga jihar Yobe yace salam biyoye Hausa dan Allah ku bani dama da na nuna damuwa ta akan matakin da gwamnatin kasar mu Najeriya ta dauka akan kungiyar ASU nayi mataki shiya akan kungiyar ASU sun tsaya kai da fata wajen neman haƙƙin su amma ya kamata ku duba kokarin da wannan malaman jami'o'i suka yi na tsayawa tsayin daka wajen inganta tarbiyyar yaran mu amma rana tsaka za ku saka musu da wannan amma ba komai Allah yana tare da mi gaskiya daga ƙarshe ina addu'ar ya Allah ya ba mu shugabanni nagari masu kishin mu da kaunar ci gaban mu sako na gaba ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace gwamnatin jihar mu ta Neja dan girman Allah da manzansa ki tallafa ma waɗanda ruwan sama ya rusawa mahallai a jihar mu ta Neja indai ba kina so su rasa matsugunai bane domin wallahi Allah ne kadai ya san ya adadin yawan mutanen da ke kwana a masallatan garin Murjau saboda rushewar gidajen su salam BOA ku ba mu dama mu kira ga ƴan uwan mu manoma musamman a wannan lokaci da aka fara girbar amfanin gonaki a nan kasar mu Nijar cewa yana da kyau kuma ya dace a tattale shi makar da aka noma a guji almubazzaranci idan kunne ya ji gangar jiki ta tsira daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa abinda muka noma mai amfani ne a gare mu sako daga Sanusi Madatai da Magaram da Isuhu Madatai da Magaram da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu mai Aski Badaraka da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Hafiz a takaice ya kalla mutane 12 sun rasa rayukansu yayin da wasu biyu suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin Nashik na jihar Maharashtra dake yammacin India a yau Asabar kamar yadda wani jami'in yan sanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters ana kula da mutane fiye da 30 da suka sami raunuka a wani karamin asibiti yayin da kuma aka shiga bincike kan musabbabin hatsarin a cewar wani jami'in sojin yan sanda na Nashik kimanin kilomita 190 daga Mumbai babban birnin kasuwanci na India a kasar Ireland mutane 7 suka mutu a wata fashewa da ta auku a wani gidan mai dake gundumar Donegal dake arewa maso yammacin kasar a cewar yan sanda a yau Asabar rundunar yan sandan Garda Shoshina ta ce an kwantar da mutane 8 a asibiti a yayin da ake ci gaba da neman mutanen da lamarin ya rutsa da su a wajen da fashewar ta auku hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta kada ƙuri'a da rata kallilan a jiya Juma'a ta amincewa da tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru da aka dora wa alhakin binciken yanayin haƙƙin bil'adama a kasar Habasha da yaƙi ya daidaita da ƙarin shekara ɗaya an amince da ƙudurin da ƙungiyar tarayyar Turai ta gabatar ne bayan ya sami rinjayen ƙuri'u 21 to sai dai kuma ƙasashe 19 suka kada ƙuri'a da kin amincewa da shi ciki har da dukkan ƙasashen nahiyar Afirka da ke cikin kwamitin na kare haƙƙin bil'adama idan ka daidai kasar Malawi da bata rarraci taron ba da kuma wasu kasashe shida wata wuta ta tashi sakamakon tarwa tsayo wata mota mai dauke da bam akan babbar gadar da ta hada Crimea da Russia da ta mamaye yanki a shekara ta 2014 Moscow ta faɗa ba tare da gaugawar zargin Ukraine ba gadar ta mota da jirgin kasa da aka gina ta bisa umarnin shugaban Russia Vladimir Putin aka kuma kaddamar da ita a shekara ta 2018 ita ce babbar mahaɗar zirga-zirgar sojin Russia da ke yaƙi a Ukraine musamman a kudu da kuma tsallakar da sojoji
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu idan Allah ya kai mu shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna wanda yake ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni da ba injiniyar mu ta yanzu Zainab. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.